Daga murya Amurka a Washington DC.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alpha Radio. Sannan za a iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Juma'a 2 ga watan Agusta na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Najeriya tare da wakiliyar mu Binta Ibrahim. Sai a gyara zama. Aka sance tare da shirin yau da gobe.
Taronin Alhamis zai ga watan Agusta ne. Matasa a Najeriya suka bazu kan titunan ƙasar don yin zanga-zanga nuna damuwarsu akan abin da suka kira shugabanci mara kyau. Matasan wanda suke ɗauke da kwalaye wanda aka rubuta sakonni daban-daban suna ikirarin neman canji. Sannan a wasu ɓangarori na ƙasar ma an fara rasa rayuka da kuma ɓarnata dukiyoyi saboda an samu ɓata garin matasa wanda suka shiga cikin al'amarin. Ta cikin wannan shiri namu a yau za ku ji tattaunawa da muka yi da matasa inda suka shiga cikin zanga-zangan kai tsaye maza da mata a inda wannan karan aka samu sabon salo da kuma sabon yanayi inda mata da masu dimbin yawa suka fito musamman arewaci wurin shiga zanga-zangar matasa da tsofaffi har ma da ƙananan yara. To baya ga bayan mun shiga cikin tattaunawa kuma za mu ji zantawar da na yi da Alhaji Mutala Abubakar, shugaban kungiyar kare muradun Arewa wanda yake ɗaya daga cikin jigune na matasan Arewan, wanda shi ma ya nuna adawarsa ga shiga cikin zanga-zangar wanda a tun farko suka ce sun ga abin da suka hango. Daga bisani kuma na tattauna ne da wani masani kuma malamin makarantar jami'a Dr. Abdullahi Gwando wanda ya yi mana fashin baki a ta ɓangaren tattalin arziki da kuma abin da zanga-zangar ta ƙunsa. To sai ku biyo mu a cikin shirin namu na yau da gobe don jin yanda ta kaya a cikin Najeriya. To anan dai muna tare ne da mata da kuma maza wanda za mu tattauna da su musamman waɗanda suka yi jagoranci ko kuma in ce wanda suka shiga cikin wannan zanga-zangan da aka fara gabatarwa a jiya wato Alhamis 1 ga watan August kenan. Akwai Aisha Bello wacce ke shugaban mata ne da ke daga san garin Kaduna, sai kuma akwai Jamila Umar da kuma Ibrahim Muhammad Samin. To barkanku da zuwa. Shirya dai an samu wani sabon yanayi a Najeriya ko da yake zan ce yau an ɗauki rana ta biyu kenan a cikin zanga-zanga. A rana ta farko ita ce ranar Alhamis inda take 1 ga watan Agusta inda aka yi alkawari cewa da a fito a yi zanga-zangar nuna ɓacin rai game da yadda al'amuran gwamnati wanda ake kuka akan tsadar rayuwa da kuma rashin aikin yi da kuma yanayin tsaro. To abin da ya jawo hankalin wannan shiri namu na yau da gobe shine yadda aka samu yawaitar mata, abinda ba a saba gani ba a cikin dukkanin zanga-zangar da ake yi a Najeriya. Akan dan samu tsararru ne amma bana sun fito kwansu da kwarkwatansu, an samu masu ciki, an samu sauransu. To bari mu fara da mata dan saboda irin sabon salon da wannan abu ya dauka. Shin me dalilan ku na fitowa shiga cikin wannan zanga-zangan tun farko?
Dalili dai shine kowa jikin shi ya gaya mai, dan gaskiya ba a jin dadin wannan shugabanci, abin ya tsananta. A baya da can wasa ne, yanzu ko abin ya kai intaha. Mata yanzu da aka san su da kunya da karamci da komai, yanzu wallahi sai mace sai tana iya saida mutuncinta ma domin ta ciyar da gidanta, ta ci abinci da iyalinta. Sannan kuma ya kai ga shi namiji in ya fita ma baya samu komai. Abinda take da shi ita matan nan, ta riga duk ta karar da komai, ba komai a ɗakin su, ba abinda za su ci. Ya kai ga yanzu ana cin dissa, ayi dissa a inji, a zo ayi tuwo da shi, sannan dissan awara ma ita ma ba a batta ba, abinda ake ba dabbobi yanzu dabbobin an hana su sai dai ayi dambu da shi, ayi tuwo da shi, sannan tafasar da ake samu ita ma ana dan abin nan da ita yanzu tafasan ma babu. Shi yasa matan nan suka hayaka suka ce gaskiya abin nan ya ishe su, gara a fito kwai da kwarkwata a nuna ma gwamnati gaskiya ana halin haulayi. Tun kafin abin yayi nisa haka an yi kashedi, an yi nuna masa da cewa ga halin da ake ciki, amma ba su dauki mataki ba. Yanzu tunda ake cewa za a yi wannan zanga-zanga, za a yi wannan zanga-zanga, ya kamata a ce ita gwamnatin tarayya ta kira matasa ta yi zama da su, ta yi gyara a buɗe bodojin nan, a yalwata mutane da abinci, kayan masarufi, komai ya sako. Mu fa ba kyauta muke son a dinga bamu ba, in an bamu kyauta yau gobe za a bamu ne, kuma sako baya kaiwa inda ya kamata. Talakawa kwata-kwata in an bada sakon nan baya zuwa hannunsu. Mu dai kawai a saukan mana da farashin kayayyaki, mu saye abunmu da kuɗinmu yanda za mu iya saye mu wadata da iyalinmu, amma ba a ce a bamu kyauta ba, a bama san haka. Mu dai mun gaji da wannan shugabanci, ya kamata a yi ƙoƙarin gyara a kai.
To Ibrahim, a kowane lokacin da za a yi zanga-zanga matasa ku ne kuke jagoranci, kuma ku kuke kan gaba. To a wannan karan akwai alamun kaman babu manya a cikin al'amarin, ga duba da yanda suka fito suka ce sun janye, wato shugabannin matasa suka fito suka ce sun janye daga wannan zanga-zangan da aka shirya, sai gashi kuma matasan kun fito kunna ta zanga-zanga din, wani lokaci ma har kukan dan wuce gona da ire.
Tabbas wannan karan ba shugabanci a zahirance, domin wayanda suka yunkurin su yi abin mun gani a wurare daban-daban ana ta kokarin a hana su, wasu ma ana ta tsoratar da su, wasu har kama su akai.
Waye suke da alhakin yin haka?
Jami'an tsaro su ya kamata ce sun tsara abin yanda zai kamata, wanda har ya kamata su ba mutane tsaro a ranar yin zanga-zanga. Ba wai su fito tun kafin ai zanga-zanga su kama mutum ba, tunda mutum ai ba a kama shi da laifin da bai riga ya aikata ba, niyya kawai akai na cewa za a yi zanga-zanga. Amma mun gani inda aka kama wasu har firizin, wasu an kai su wurin 'yan sandan farin kaya an kulle, wasu sun kai takarda an ce ba su kai ba. So kin ga dole irin wannan, tunda jami'an tsaron sun nuna ba sa buƙatar wasu su zo su ce musu za su yi zanga-zanga domin kar su ba su kariya, dole kowa ya fito bai abin da yake so. Ba shugabanci, ba tsari, ba a riga an tsara ba, ba a faɗa daga inda za a taho ba, balle a faɗa inda za a je a tsaya. So kowa kawai in ya fito kan gaban shi da yi, duk inda ya ga dama can zai je ya tsaya. Wasu su je gidan gwamnatin garuruwansu, wasu su tare manya-manyan hanyoyi. So kin ga irin wannan ba tsari gaba ɗaya a ciki, shi ya sa matasa suka yi karan kansu, suka yi abin da suke so. Kuma wanda a wani wuri mun gani ya canza zuwa rikici, ko mu ce tarzoma kenan. Duba da yanda matasa suka fito, kunsu da kwarkwatarsu, don sun fi yawan jami'an tsaro ma da ke iya gadin misali gidajen gwamnati ko wasu muhimman wurare. So wannan shine dalilin da yasa wannan karan zanga-zanga gashi nan wani wurin sun yi da kyau, wasu wurin ba su yi da kyau ba. Inda suke da shugabanci sun yi da kyau, inda ba shugabanci kuma to sai abin da aka gani dama kenan.
Wa'insu irin abubuwa ne kuke da shi a matsayin ƙorafi ga wannan gwamnatin da kuke kuka da ita?
Yunwa, rashin tsaro, sace-sacen mutane, hauhawan kayan masarufi da wasu kayayyaki da ya zama na wajibi a amfani da su na yau da kullum. Kuma babban burinmu mu shine ai sanda gwamnati ta hau mulki, a rana ɗaya cikin sakwanni ya faɗa cewa ya janye tallafin mai. So muke cikin 'yan sakwannin nan da ya amfani da su, mu har kwana 10 ma ai aka ba shi, ba ma sakwanni ba, shi a sakwanni ya cire, nan kuma kwana 10 aka ba shi na cewa ya ce ya da auda tallafin mu. Da duk kowa bai fito ba, hankalin kowa a kwance, za a zauna ai abubuwa yanda suka kamata. Wanda kuma shi wannan cire tallafin mai kowa ya gani, shi ya ƙara hassala hauhawan kayan masarufi, tsadar rayuwar ta ƙaru, dala ta tashi, komai mai ma gashi nan gidan mai sai abin da suka ga dama. Wannan kuma duk wanda ke samun ɗan abin a ci a ruwa a gani ya fara gagarar shi. Wanda ke samu su ci so uku a rana sun koma suna cin so ɗaya a rana. So kin ga ba wani tashin hankali da ya wuce ka tashi da safe ba ka da abin da za ka ci, ba ka san ma me za ka ci ba. Ga kuɗin makaranta, ƴaƴa ga su nan a zaune, wayanda ke manyan makarantu ma sai fita suke yi, sun dawo an zauna, rashin aikin yi, babu aikin yi, babu ta hanyar da za a je abu a samu kuɗin shiga. Gwamnati na ta faɗin cewa tana turo tallafi, mu ba mu ga komai ba. kuma ko an turo ba musamwa ake turo mu ba. Babu wani wanda yake samu balle rayuwar ta sauki a gare shi. Yanzu in kika fita waje kan tituna gashi nan matasa ne kowa a tsaye, ba wanda ya san inda zai je, ba wanda ya san inda ya mafi, me ma ya fito da shi wani bai sani ba. Kawai wasu sun bi ayari ne, basu san ma me ya fito da su ba, balle su ce mu ga abin da ya fito da mu. Kowa dai ya san yana ji a cikin shi.
Kowane abu dan adam ya yi, akwai wani buri da yake so ya cimma. Ke a ganin ki Jamila, akwai biyan bukatar da kuke hangowa zai samu tunda gashi dai an yi rana na farko, gashi an tsallako zuwa rana na biyu a yau Juma'a. Kina ganin akwai wani dami ido da za a iya haifarwa da yin zanga-zangan nan?
Insha Allah, kuma ko gobe shiryen biki za mu fito mata, saboda muke cikin wahala, muke ganin tashin hankali, muna ganin kamar insha Allah muna da nasara. Sannan muna nan yau mata mun fito mun fi mu dubu, kuma muna nan daga nan har zuwa kwana 10. In ma wata ya cancanta za mu fito da mu da 'ya'yanmu. Sannan mun fito, wasu kuma basu fito ba, muna nan muna sauraron abin da gwamnati za ta ce, kuma in ma bata ce ba kuma za mu fito daga nan har kwana 10 a taimaka. Wasu tafasa ma suke ci yaran su ya kai gama, akwai matar da wallahi na ganta yatta har kashin tafasa take yi, tana nan ba ma lafiya kwanci. Dan Allah a taimaka mu, a maida mana da tallafin mu dan Allah dan Annabi, shine asalin wannan tashin hankali.
Maganan tsaro da aka ce za a bada tsaro, tun lokacin da ya hauye maganan tsaro, mu dai ba wani tsaro da muka gani. Sannan kuma gaskiya a Najeriya yanzu ba inda ake da tsaro. Sannan ga matasan nan ba su da abin yi, ba su da aikin yi. Matashi ko ba yi da aikin yi, dole zai yi abin da ya ga dama. Kaga dole ne matashi ya fito ya nemi ƴancin kanshi, ya zanga-zangan nan, saboda ba su da aikin yi, ba a nema musu abin yi ba. Tsaron nan ba a ba mu tsaro ba, to ta ina za a fara? Saboda Allah, an yi wannan a ce wannan, a yi wannan, saboda Allah mu ina muka dosa ne? Ga tsadar rayuwar nan, ga ba aikin yi, ga wannan. Matasa dole za su je su dauki kayan mutane, sannan suka dauki kayan mutane, kaga babban laifi ne, za a kama su da laifi. Mata ma yanzu da ake ganin mata masu daraja, su ma in sun je kasuwar nan, wallahi ba ta da ko sisi, za ta dauki abin da za su ci da ƴaƴa. Saboda haka dan Allah dan Annabi, mu dai gwamnati ta duba mana, mun dai aka ce haka za a tafi, gaskiya abin ba zai mana dadi ba. Akwai gyara a cikin wannan shugabanci.
Duk idan ta kai ta kawo dai dama, abin da ake nema shine biyan bukata. Sai dai kuma akwai hanyoyin da matasan suka fara bi wanda yake ganin, muke ganin kamar akwai gyara a ciki. Ma'ana inda ake ganin a wasu jihohin ko in suraren, matasan sun fara tsallake iyaka inda suke fadawa shagunan mutane da kuma wasu ma'aikatu inda suke fasa suna kwashe kayayyaki. Wannan ɗabi'a ce wanda nake ganin ai ba ku shirya masa ba, ko Malla Ibrahim?
Tabbas ba wanda ya fito da niyan yayi wani abu na tashin hankali. Hasali ma ai tun daga jami'an tsaro a wuri, dama mai amfanin su kare lafiya da dukiyoyin al'umma. Duk yanda mutanen nan suka yi yawa, su suna da basirar da za su iya controlling mutane, su ce ku yi kaza, kar ku yi kaza tun daga farko. Amma tun daga farko suka baro shiri tun rani, sai dai mu ji ana cewa kar ku fita zanga-zanga, saboda tunanin wasu za su iya shigowa cikin kubata gari su yi aika-aika. Dama wannan abin da muka gani a wasu wurare bai zo mu da mamaki ba. An faɗa an ce wasu za su yi, me ya kamata ai? Sai ai maganin su tun kafin su yi, ko kuma a ɗau matakan da zai hana su yin wannan abin. So wa ɗauka ba, a ganin mu kenan. Shi yasa kowa ya fito, mutane sun fito kwansu da ƙwarƙwatarsu, kowa zai iya zuwa ya shiga cikin mutane abin da ya ga dama. Ba shugabanci, ba komai. Tun farko da gwamnati ta ga cewa ga matasan nan sun hasala, ko kuma in ce jama'an Najeriya sun hasala ga abin da suke so, a yi musu a huta. Wani abu ne, ba roƙonsu fa muke ba, zaɓensu muka yi, dole ne sai sun mana. Ai sanda za su cire tallafin mai, ba roƙonmu suka yi ba cewa dan Allah za mu cire tallafin mai, ku yi haƙuri. Kawai wayan gari aka yi a cikin sakon biyar na cire tallafin mai. To tallafin man kuɗin shi ne, kuɗin su ne, ko kuma su kuɗin ke amfana su kaɗai da za su cire? Miliyoyin 'yan Najeriya fa yake amfana. Transport ta harkokin tafiye-tafiye sun ƙaru, ba dole abinci ya tsada ba? Kana zuwa gona dan mai a generator, kai kana sana 1,000, ka koma sana 2,500, dole in ka fito da kayan abinci kai ma kai abin da kake so. Ba wani abu da suke yi wanda talaka zai ji daɗi a ganin mu. Komai kullum suna yi ne yanda talaka zai ƙara tsunduma cikin wahala. Tun da aka fara dala na 700 da wani abu, yau ta kai da 1,000 da wani abu. Ina ake so talaka ya sa ayi kokar ayi
to yanzu menene fatan ku me kuke son ku gani karshe idan har su gwamnati ta ji kukan kudin saboda ku ga cewa wannan bukata ta ku ta biya da me da me kuke so ku ga canji
so muke na farko adawa da tallafin mai amana maganin tsaro yunwa su sun san yadda za su kawar da ita su kawar da ita a daina sace-sacen mutane kudin makaranta da suka je suka cire mai tallafi su dawo da tallafin ƴaƴan wayin da ba kowa ba su samu su rinka zuwa makaranta su ma suna karatu idan har suka yi wayinnan matasan in suka tashi suka koma inda suke suna karatu suna kasuwanci ba wani wanda zai kara tunanin cewa bari in fito in yi zanga-zanga saboda gwamnati ba ta min kaza komai ana yi akan tsari misali a bamu yau gobe za a ga canji zamu koma mu ci gaba da al'amuran mu bamu damu da su ba sai shugabancin su mu yi rayuwar mu ma ta talakawan mu
masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ku dan shakata da wannan
da bambanci a junanmu mu hada kai mu daina fada na addini ko na siyasa Najeriya kasa daya uwa daya uba daya da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya Najeriya kasa daya uwa daya uba daya
Talatu Murtala Abubakar dai shine shugaban kungiyar kare muradun matasan musamman na yankin arewacin Najeriya inda ya nuna dalilan da yasa suka ki ba da goyen bayan su ga yin zanga-zangan tun farko. To ga tattaunawa da muka yi da shi.
Dama abin da muka faɗi shine cewar ya kamata idan za a yi zanga-zanga irin na ƙasa haka ya kamata duk ɓangarorin da arewa da kudu matasa da sauran ƙungiyoyi a zauna a tsara jadawali kuma duk a buƙatun da muke so mu isar ya kasance mun aminta akan waɗannan su ne muhimman buƙatun da muke so mu ga an share mana hawaye akai sannan kuma ya kasance ita zanga-zangan a samu shugabanci waɗanda za su ce ga inda za a je ga inda za a tsaya ga lokacin da za a watse a lokacin da sake zama so kasa cima wannan sharadin shine muka yi kira ga ayi taka tsantsan mun yadda mu kuma amince cewa zanga-zanga right ne wanda duk dan kasa yake da shi kuma mun yadda mun amince cewa akwai matsi akwai rashin shugabancin nan ya haifar wa mutane da fatara ya haifar da matsi ya haifar da abubuwa na rashin jin dadi sosai saboda haka mutane na cikin yanayi mara daɗi amma kuma abinda muke so in za a yi zanga-zanga shine kasance zanga-zanga ne samu zai haifar da maslaha ba wai da jefa mu cikin matsala ba so wannan shine abubuwan da muka yi kira akan ya kamata a samu a yi tanadin waɗannan abubuwan kafin mu fada cikin zanga-zanga
to daga faruwan wannan zanga-zanga ranar Alhamis 1 ga watan Agusta zuwa yanzu me kake ganin ya faru wanda dama kuka yi kuka da shi
abubuwan da ya faru ɗan ƙasa gaba ɗaya sun gani kuma ba shi mun saki maimaitawa ba abinda muka guda muka yi tunanin zai faru ko kuma muka yi fargaban faruwansa shine abin da ya faru an samu waɗanda ake ganin ba na gari ba ne ko da yake su ma ƴan ƙasan ne kuma suna da dama na nuna rashin jin daɗinsu amma sai kasance suka fara amfani da daman da aka samar na yi wa properties na gwamnati illa suna shiga suna sace-sace ana takura ƴan kasuwa ana kwakwashe musu kayayyaki da sauransu to wannan ba alheri bane so kuma abin da ya faru da ya samar da hakan shine rashin kyakkyawan tsari wanda muka ce a tsaya a yi tsarin nan kafin a shiga wannan lamari
Dr. Abdullahi Gwandu masani ne akan tattalin arzikin kasa ya mana fashin baki a game da dalilan da ya janyo yin zanga-zangan a tun farko da kuma hanyoyin da ya kamata a bi wurin warware su
maganan dalili ko kuma wato abin da ake kira root cause din matsalar ai a bayyane suke wato manufofin gwamnati ne da tsare-tsarenta suka jawo suka jefa al'umma cikin wannan hali na tsananin rayuwar da ne magana da talauci jaye tallafin man fetur ba tare da an yi tanadin maganin matsalar da zai ba ta biyo baya ba, da kuma cefanar da naira wato rugujewar darajar ta wanda gwamnati ta yi na cewa naira ta neman makanta farashi, da kuma ƙari-ƙari haraji kala-kala kamar ƙarin kuɗin wutar lantarki, ƙarin kuɗin makaranta ga 'yan makaranta, ƙarin ruwan idan mutum ya ci bashi a bankuna, duka waɗannan abubuwan suna cikin tsare-tsaren gwamnati da suka haɗu suka jefa 'yan Najeriya cikin wannan halin. Mutane suna cikin tsananin rayuwa, suna cikin talauci, suna cikin damuwa, wanda yake yanayin ya kai ga ɗan Najeriya abincin da zai ci ma ya zama matsala a wurin shi, inda zai ji ya nemi kuma abin da zai kula da iyalin shi ko ma ya kula da kanshi shi ma ya zama matsala. Duk wani abu na ci gaban rayuwa, ci gaban ɗan adam da gina tattalin arziki da abin da zai kawo ma al'umma sauki shi ma ya zama matsala a Najeriya. To waɗannan su ne suka zaburar da musamman matasa ganin cewa Najeriya nan tana hannunsu, gobe tana hannunsu, kuma suna kallon yadda iyayensu da ƙannansu suke shiga cikin matsaloli yadda ake takure. Waɗannan su ne manyan matsaloli. To daga bayan nan Najeriya, gwamnatin Najeriya ta ce wai ta ba da gudunmuwan kayan abinci. Ba abin da 'yan Najeriya suke nema ba kenan. 'Yan Najeriya suna neman waraka, suna neman mafita ta dindindin, suna neman hanyar da za su dogara da kansu, su neman ma kansu su fita su samu walwala. Ba wai a ba su abin da ake kira hand out ba, wato sadaka ko taimako na abinci. Wannan trailer 10-10 ko 20-20 da aka ce an ba kowace jiha na shinkafa bai da bambanci da mai da 'yan Najeriya mabarata, kuma ba abin da zai yi. Yanzu jiha kamar Kano ko Kaduna ka ba da trailer 10 ko 20 wani shinkafa 40 mutane, menene zai yi? Ko a lokacin gwamnati ɗaya zai ciyar? Ba abin da zai yi. A ƙarshe ma kawai zai ƙari ne a hannun 'yan siyasa. To idan muka koma kuma ta wajen matasa, wannan matakin ko zai ba da mafita? To alhamdulillahi, dama ai buƙatar shi wannan zanga-zangan shi ne a aika saƙo. Saƙon kuma ya isa. Waɗanda ya kamata kuma su ji sun ji, gwamnatin ta ji. Dalilin haka ne yasa shugaban ƙasa ya kira sarakuna, ya kira malamai, shugabannin addini, a yi mitin da ministoci, 'yan majalisa an ce za su zauna su tattauna. Kenan saƙo ya kai. Abinda kawai ake jira a ga matakin ɗauka. Kuma abinda ake nema shi ne a ɗauki matakin da zai kawo mu 'yan Najeriya sauƙi, matakin da zai ɗora Najeriya akan turba ta ci gaba. Wannan shi ne ake nema. Wannan zai ɗora shugabanni akan turba na yanzu da na gaba masu zuwa. Shi ne muradi na su waɗannan matasan. Warware matsalolin Najeriya ba abu ne wanda za a ce abu kamar sha yanzu magani yanzu ba, zai ɗauki lokaci. Mafita a wannan matsalar a wurin gwamnati shi ne ta ɗauki matakai kusan kamar guda uku. Mataki na gaggawa shi ne ta ɗauki matakin tattaunawa da sulhu, saurari buƙatun waɗannan matasan, kuma kafa kwamiti yadda za a duba waɗannan buƙatun tun da sun gabatar da waɗannan buƙatun a rubuce.
Tuma sauraro sai mu ce zanga-zanga dai dama ce da aka bai wa kowane ɗan ƙasa domin nuna damuwarsa, amma komai ana son a yi shi cikin hankali da kula, da fatan za a nuna ƙorafin cikin kwanciyar hankali da lumana. Allah ya kawo mafita.
To kafin mu ƙarƙare shirin namu, bari mu leƙa zauren girke-girkenmu.
Mai sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin zauranmu da yau da gobe, ɓangaren girke-girken mu na taɓa kalashi. Hajiya Habiba ya tana cikin wannan zaure namu domin ta gabatar mana uwar gida amarya da sauran masu sauraronmu wani girki wanda zai amfane su musamman a wannan lokaci. Hajiya Habiba, me muke da shi a wannan zaure yau?
To jama'a, assalamu alaikum. Yau mun zo muku da kodayake wannan abu ne wanda yake kowa ya san shi, doya da kwai. Kamar doya da kwai da akan ɗan soya a mishi ɗan socks ɗin shi na kwai, ko kuma a yi mishi na kayan miya. To yanzu ɗan ƙarin ci gaban da muka samu akan wannan doya, in an soya ta ba wai sai dole sai da kwai za a ci ta koko da wannan kayan miya ba, ana iya yi mata miyan kabeji.
Kabeji dai wannan ganye da na sani.
Kabeji kuwa da kika sani.
To Hajiya Habiba dora mana girki mu ji.
To jama'a ina fata uwar gida kunninki yana tare da ni amarya da uwar gida. Dan ba za a yi ta kiran uwar gida ita kadai ba. Kanmu ma amarya laifi. Ko kuma shi mai gidan yace to ya za a yi ta kiran uwar gida ba a kira amarya ba.
Gaskiya fa.
To uwar gida muna son ki kawo hankalinki ke da tare da amaryanki zuwa gare mu. To idan amarya tana son ko uwar gida ta yi doya da kwai mai gida da iyali, na farko abinda uwar gida za ta fara tanada shine ta samu doyarta. Idan ta samu doyenta sai ta samu dan kayan miyanta, dan tattasai a tarugu da dan albasa, sannan ta samu kabejinta. In ma har tana so tana iya samu ta dan hada da karas. Dan akan dan hada shi da karas, amma sai in kana da ra'ayin haka ko ka dan sa mishi green peas din nan.
Wato wannan
wake shi wake mai kwalle-kwallen ba wai green beans na yankawa ba, a'a ba shi ba, wannan wake-waken na
koren nan mai dan kwalle-kwallo
shi. Idan kika sami wa'annan abubuwa da dan kayan dandananki, idan kika same su wanda ake son uwar gida ko amarya ta yi, ta dauko wukanta da kwananta ta fere doyenta, ta samu abin da kwananta mai tsafta, ta sassaka wannan doyen da ta fere ta yanyanka a cikin kwanon. Idan ta saka sai ta kawo ta wanke bayan ta gama ferewa. Idan ta wanke shi already shi yankan da ake son ta yi ba ainihin irin wancan yanka da ake yi ko na faten doya ko na sakwara bane, za ta dan yanka shi irin kaman dan fala mai fadi
mara
kauri. Idan ta yanka ta zo ta dan turara doyen ta dafa shi ba sai ya nuna ba. To idan ta samu kwando sai ta tsana doyen. Idan ta tsana doyenta za ta dauko wannan kwannata sai ta fasa shi a cikin wani kwano ta dan sa mishi gishiri kadan. To idan ta sa gishiri kadan sai ta sa manta a wuta, sai ta debi wannan doyen ta dinga zuba a cikin wannan kwan, tana jujjuyawa tana sawa a manta in yayi zafi kenan. In ta sa ta soya doyenta da kwai ta tsame shi ta gama aikin doya, to sai ta dauko wannan kuma kayan miyan nata, sai ta zo ta dauki tattasanta da attarugu da albasa dan shi ba a sa mishi tumatir. To idan ta dauko wa'annan abubuwa ta zo ta daka su, in kuma da blender ne ta dan grating dinsa, amma kar ta nika shi,
wato ta farfasa su
da ta dan farfasa shi irin kaman jajjage dai haka, ba a sanya laushi. Sai ta sa abinta ta dauko man gyadanta sai ta sa a wuta daidai yawan wannan kayan miya. To idan uwar gida tana da manjanta ko man gyadanta ko ko man zaitun take da shi, abinda dai ya sauwaka mata, ta ga shi yafi mata sauki, tana iya amfani da shi don yin wannan miya. Sai ta soya manta, in ya soyu sai ta dauko wannan kayan miya nata sai ta zuba. Idan ta zuba ta soya shi sama-sama, dama nan ga kabejinta ta riga ta yanka shi ta wanke, ga karas a gefe, ga kuma wannan green beans dinta ta tafasa shi, dan shi sai an dan tafasa shi an dan bashi tsoro a wuta. To idan ta tafasa abinta shi ta tsane, wannan karas din shi ba sai ta sa shi a cikin wannan tafashan ba, saboda shi bai da matsalan nuna. To za ta dauko wannan green beans dinta da wannan karas, za ta fara zuba su a cikin wannan kayan miya, sai ta juya su ta juya su na kaman yan mintoci kadan haka, sannan za ta dauko wannan dan kayan dandanin nata sai ta zuba. Idan ta zuba za ta juya, sai ta dauko wannan kabejin, shine karshen zuba. Tana zuba kabejin ta dan juya shi ta dan rufe, bai wuce minti biyu ba haka shi za ta sauke shi, saboda shi bai da wuyan nuna. To anan uwar gida ta samu wannan miya na socks dinta na da wanda za a ci doya, kin ga an samu canji, ba dole a ce sai an ci da wannan kwai ko ku an ci da wannan kayan miya kawai yanda aka saba, ko a ci doya zalla ko a ci ta da mai da yaji. Kin san kowa zaki ga da irin yanda yake so ya tafi da al'amuran shi. To wannan mun dan samu canji anan. To muna roƙon uwar gida da wannan za ta tarayye mai gida da iyalanta, kuma muna fatan insha Allah za su yi farin ciki da wannan girki in tai musu.
Hajiya Habiba mun gode, sai Allah ya kai mu wani mako.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma wakiliyar Binta Ibrahim, da kuma baƙin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti, wato Juli Lazarus Gresham, da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Da ban ciki ta zaro zance, ba ruwanta a yau da mala. kwarai ba za su bare ba. Yeah.